أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سأرمو يكلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatan Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku wadanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma na yi aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta yin aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 4155 ko kuma ta adireshin email na fatanrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatiha Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna Lahadi ne 5 ga watan Rajab na shekara ta 1446 bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 5 ga watan Janairu na shekarar 2025. Kuma kamar kowane lokaci, ai ma muna tare da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijali MOOM, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu. Akan makalla sai sallama da masu sauraro.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Da yau kai za mu shiga cikin tambayoyin naku da kuka aiko, inda tambaya ta farko mana take cewa yanzu ita ta manyanta ta cika kusan shekara 40 a duniya kuma tana da yara har guda 5. Tace ga lalurar hawan jini. Take tambayar za ta iya dakatar da haihuwa idan ta haifu cikin da yake take dauke da shi a yanzu saboda gudun samun matsala a lafiyarta, ko kuma ta bar wa Allah zabi ta hanyar roƙonsa ya sa wannan ya zama haihuwar ta ƙarshe.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd, ƴan uwa masu kallo da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duk wadda take da wata larura wadda za ta hana ta ci gaba da haihuwa, yana da kyau ta je ta samu likitoci waɗanda suke da ilimi akan wannan ɓangare, ta gaya musu irin larurorin da take fama da su, da abubuwan da take ji in ta ɗau ciki, da abubuwan da yake faruwa da ita in ta zo haihuwa. Ta yi musu bayani idan akwai wani taimako da za su iya mata ta ci gaba da haihuwa. A haka suna ga akwai hanyoyin da za ta bi ya zanto wannan abinda take ji din ba zai hana ta haihuwa ba, shikenan sai ta je ta ci gaba da haihuwarta. Idan kuma suka ba ta shawarwari ko suka ba ta shawara na cewa wannan yanayi da ke ciki yanayi ne da yake da hatsari, a ce an yi ciki an haihu ko an ci gaba da haihuwa a cikin wannan yanayi, suka ba da shawara cewa ta dakatar da haihuwa, shikenan za ta yi aiki da maganar su waɗannan ƙwararru waɗanda suka san sha'anin ciki da kuma haife shi. Wannan shi ne abinda za ta yi, duk abinda suka ba ta shawara da shi a kansa to sai ta tsaya ta yi aiki da shi.
To sai nake cewa mallam wadansu ne ba shi sautu na siya masa kwabbai, ma'ana tsoffin silalla na kudin Najeriya na da aka daina amfani da su. To sai ya ce ya samu ko da wayo duk kwabo daya zai siye shi akan naira 100. To bayan ya siya ya tura masa sai wani abokin sa ke ce masa wannan ai cinikin haramun ne domin an dora kudin ruwa, kuma kamata ya ce yanda ya bashi kwabo guda daya shi ma ya bashi kwabo daya a matsayin abin da ya siya wannan din. To shine ke tambaye mallam ya matsayin wannan kasuwanci yake kasancewa kudin an daina amfani da su.
Wanda abin da ya ba wani laifi a ciki, kuma babu riba. Riba tana kasancewa ne da kudi da kudi, kudi da ake amfani da shi da jinsin sa shi ma da ake amfani da shi. To shine ba a yarda a baka ba ka ba da fiye da abin da aka baka. Saboda duk kuɗi da kuɗi ne, kuma duk jinsin su daya, ba naira da dala ba, ba naira da euro ko sefa ba. To amma wannan kana faɗa cewa kuɗi da an daina amfani da su, kaga ya tashi daga ma'anar kuɗi, ya koma wata kadara ce da za a saya a sayar a yi wani abin da ita, ba wai kuɗi ba ne za a kai kasuwa a sayayya da shi. So duk abin da aka ciniki da shi aka sayar babu komai, da an sayar da kwabo daya da kwabo akan kwabo 100. Shi wannan naira ɗaya ɗin naira ɗaya ta yanzu ba ita ce wannan kwabon ba, ba ta da kwabon, wannan ya zama kwabo ne kawai, kwabon banza ba ya da wani amfani, sai ga wanda su za su saye shi su yi wani abin da shi. Saboda ba a cewa an yi riba, saboda duk yadda aka yi ciniki aka sayar shi kenan, ya zama kadara ce, ba ya zama fulus ne, ba ya da wata kima ta kuɗi, ana iya sayen shi.
To sai wannan shi kuma yake tambaya mallam, shi menene matsayin bashin da shugabanni suke cewa alhakin akan su yake, ko kuwa yana kan duk wani dan kasa a ranar lahira?
shi dan kasa ba shi yake cewa a ciwo ba shi ba dan kasa shi ba shi ya bada shawara cewa a ciwo masa ba shi ba ciwo ake saboda me zai sa a kama dan kasa da abinda ba shi yayi ba Allah ba ya kama wani rai da abinda wani ran ya la taziru waziratun wazira ukhra wani rai ba ya daukar laifin wani ran saboda su suka je suka ciwo suka yadda da wasu sharuɗa wata kila ma shi dan kasa kuka yake da sharuɗa da aka je aka yadda da su da za a cire masa tallafi da za a kariya masa kudin sa da yake mu'amala da shi na za a cire kaza na za a cire kaza saboda ka shi inda za a shawara da shi ba zai yadda ba to amma su da suka ga za su je su ciwo su abin ya shafa da aka ba ruwan dan kasa a cikin wannan
to sai wani yake cewa mallan wani ne yake bin sa bashin kudi kusan shekara 10 baya to shi wancan din ma ya manta to sai shi ya kira shi yake masa bayanin cewa kai na bin sa kudi ya tuna masa amma kuma ya sanar da shi cewa ba shi da halin biya a yanzu to sai shi wancan din yake cewa ai ya ma yafi to shi ne yake tambaya mallan ya matsayin wannan yafiyar da aka ce an yi masa
to da duk mai haƙƙi shike da damar ya ce ya yafi ko min girman laifi da aka yi wa mutum in ya ce ya yafi shike na taya ko ai haƙƙin nasa ne aikin nasa ne kai kuma idan da can kana da hari ka ibiyan sa har sai da aka kai wannan gaban sannan ka nemi yafe sa yace yafe sai kuma ka nemi gafarar Allah akan abin da kai na rashin kyautawa shi kansa ka mallaki abin da zaka biya mutum ka ibiyan sa ya cutu wata kila da rashin biyan nasa da kai ko kuma wani haƙƙin sa da inda ka bashi zai amfana da shi baka bashi ba a lokacin kaga wannan kai ma kai wa Allah ba daidai ba to shi kuma Allah sai ka nemi gafarar sa bisa wancan sakaci da rashin bin tsarin dokar da ya dora akan ka in ka ci bashi gabe akan kari idan kana da hali shi kuma wannan yafiya da shi kenan tsakaninka da shi wannan babu kuma wani abu tsakaninku
to sai shi kuma yake cewa mallan akan hada kudi a gidansu tsakanin ƴan uwansa domin a baiwa mahaifiyarsu yace amma shi baya bayarwa a hada sai dai ya bata nasa kudin daban da kansa dan ta san ya bayar da kuma kudayen ta ya masa addu'a sosai shi kadai shi da ke san mai mallan shin hakan zai iya zama riya
a ba ya tace ake nufi riya ba riya kai dan mutane su san kana yi amma dan wanda kai wa yayi maka addu'a wanda ba a ce masa riya sai dai kawai kai da akari da shin hakan da kai ba zai kawo sabani tsakaninka da ƴan uwanka ba ko lalata zumunci tsakaninka da su idan har zai da jawo wannan to ka bayar a hada da nasu gabaɗaya a bata taimako addu'a ku duka addu'a za ta shafe ka ba wai lalle sai an ware ka an kira sunanka ba sannan addu'a za ta shafe ka tunda dai kana da cikin wanda suka bayar lalle in tayi addu'a Allah ya muku albarka da suka bada wannan Allah ya musu albarka za ta shafe ka albarka amma in ya zato ba wai za su damu ba ba wani abin da zai sa zai faru tsakaninku na rashin fahimtar juna ko su rika jin kai ka mai da kanka daban da su babu wannan dan ka dauka ka ba su taimaka addu'a babu komai
to ne ke cewa mallan yana cikin sallar nafila ne wani kuma yana cika sallar magarba a kusa da shi yana karatu a fili to sai shi mai karatun yayi kuskure a karatun da yake na sura to shi kuma da yake nafilar sai ya gyara masa shi dake tabbaya matsayin sallar sa
ba komai sallar sa tayi na Qur'ani ya karanta a cikin sallar tashi ba wata magana ce daban ba da yayi wata magana ce ko da Qur'ani ne yayi ta da su da niyyar magana da niyyar abin al-khitab ba da niyyar karatun Qur'ani ba sallah ta bace misali wasu su zo suna sallah suna sallama yana cikin gidansa ko yana cikin ɗakin sa sai ji suna sallama sai ya ce urfuluha bi salamin amini kana nufin ga ya musu su shigo ba karatun Qur'anin ba sallar ka ta bace kai magana duk da cewa da Qur'anin kai amma inda karatun Qur'ani kai ne sannan kuma ka je fitsuntsubi da hugi da kenan babu ko misalan ka tayi
to da take cewa mallan mijinta ne ya rasu ta aure wani to ba damar shi wanda ta aura din ya zo mata da sabon abu a zaman aure da bata gane ba maimakon yi mata bayani sai ya rikace mata rashin sabon ko kuma ya ce mata a yar kauye tace kuma iyakacin kokarin ta tana yi na rashin tuna wanda ya rasu a gaban sa sai take tambayar mallan da Allah ya bata shawara
to ta ci gaba da hakuri da shi kuma shi kuma ya kamata ya gane a zamantakewa tana buƙatar kyakkyawan lafazi tana buƙatar kyakkyawan kalmomi wa ashiruhunna bil ma'ruf Allah ya ce ku yi zamantakewa ku yi mu'amala da matanku ta hanya mai kyau saboda haka ya daina faɗar kalmomin da za su zanto akwai cin fuska a ciki akwai abin nan wulakanci a ciki ko tozartarwa bai kamata yana yi ba ita kuma ta ci gaba da jurewa tana kuma nuna masa cikin hikima cewa ba haka ya dace yi mata ba har dai Allah subhanahu wataala ya sa ya gane ya daina
to ne ke cewa mallam shi dalibi ne a wato dalibin kimiya ne a jami'ar Wudil yake cewa akan kasar yake tambaya shi daga zari yake zuwa kuma shi ya halatta shin ya halatta ya rika yin kasaru har ya gama semester guda shi ne tambaye da yake
dalibi da zai bar kasar sa ya zo ta kasa ko ya bar garin sa ya zo na gari su hukunci sa hukunci mazaunin garin ba hukunci sa matafi ba yana zuwa ya zama mukima wannan garin sai aka zai cika sallah ba zai kasar ba to wanda yake Kano ya tafi katsina karatu zai je yayi wata uku sannan ya dawo gida ko zai ba wata amma dai zai zauna a matsayin dalibi to wannan sunan sa mazaunin katsina da hukuncin su daya ba hukuncin abin nan matafi ba a kabar matafi yake ba haka ne wanda zai fito ta kasa misali zai je karatu shekara daya yaje Uganda shekara daya ko yaje Masar shekara biyu ko uku ko hudu ba zai ta kasar ba sunansa ba mazaunin gari shi yasa wasu in suka yi wannan zaka ga sun je aka sun bude banki wasu ma su sai abin hawa saboda zaman da za su yi a gurin sai abin hawa yana zurga zurga sai ƴaƴansa makaranta to kaga dole ba za ka ce matafi ina yake gayin wannan saboda ka sunansa mazauni zai hukuncin saukuncin sa dai da mazauni ba zai yi aiki da sauƙaƙen da aka yi wa matafi ba
to sai wannan shi kuma yake cewa mallam tambaya yake game da hukuncin kai gawa masallacin juma'a domin a sallace ta
babu komai dan an je masallacin juma'a saboda a samu yawan mutanen da su yi mata sallah babu komai ana daukan yanzu kamar in ka je kasar Saudiya zaka ga mutum ya mutu a Riyadh an dauko shi yana da gata an sako shi a jirgi ma an kawo shi Makka dan ya samu yawan mutanen da za su yi masa sallah su yi masa addu'a wannan kai shi Madina wannan duk babu komai
to nake cewa mallam idan aka kai ga makabarta yace yakan ga wasu sun je zuwa kan kaburburan ƴan uwa ko iyayensu su yi addu'a shin hakan ya halatta kuma suna da ladan raka wannan gawa
warai da gaske suna da ladan raka gawa kuma suna da ladan yiwa waɗanda suka yi wa addu'a suna da ladan wannan so ba wani abu dan raka gawa kuma kai mu na kwance a kaburbura addu'a sawa'u makusantanka ne ko ba kusantanka bane babu komai
tun ga chamalan da Allah wanda sahabi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shaidarsa tana daidai da shaidar maza biyu
shine Khuzaima ibn Thabit al-Ansari wanda daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama kissarsa kamar da yazo cikin littafin hadisi ibn Khuzaima littafin hadisi da dama sun rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wata kasuwa a cikin bayan garin Madina haka ya shiga kasuwa wani mutumin kauye ya kawo abin da sa ya kawo abin da sa ya kawo dokin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ciniki da shi ya sayar masa sannan bai fito da kudin ba sai ya ce to muje biyo ne ka karbi kudin ka kaga an yi ciniki na sayar ciniki ya fada kawai abin da ya rage ya karbi kudin sa ya bashi dokin sa sun taho yana bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam can shi kuma Annabi yana gaba sai mutane suka karkatare shi da ba san Annabi ya sayi wannan doki ba sai suka karkatare shi suna masa tayi sai wani ya masa tayin da yafi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya ko ya saya sai kawai ba kauyen ne ya ga kawai to ga wanda zai saya fiye da yadda Annabi ya saya shi bare ya sayi masa Annabi yana jiyowa sai ya ga kawai ana ciniki da wani ya dawo ya ce ba mun gama ciniki ba ka sayar mun da shi a kaza yanzu za mu tafi baka kudin ka ne to wannan sai kawai duniya ta rufe masa ido sai ya ce ai san ma ba su yi wannan ba shi ya ka kawai zai kasuwa ne mai so zai saya saboda haka ba su yi ciniki da annabi shi ya zaka ce ba mai ciniki da kai ba ya ce jin ya kai ka shaida to a gurin ba wanda ya san sanda kai cinikin Khuzaima ibn Thabit shi ma baya gurin kamar da yazo sai ya ce ni ne shaidansa ka sayar masa haka shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace ah Huzaifa ya za kai shaida bayan baka nan yace na san kana da gaskiya ba ce da zaka yi masa ƙarya rabi yace to shaida ka daidai take da mutum biyu to shine wanda aka ce annabi ya mai da shaida sa shi kadai a matsayin shaida mutum
to sai ne ki tambaya ki cewa mallan ya halatta ya baiwa matarsa ko kuma surkansa iyayen matarsa zakka
zai ba matarsa ba saboda matarsa shi yake cikin shi da ita duk mutumin da ci da shi ko nauyin dawainiyarsa take wuyanka ba ka dauki zakka ka bashi ba kana iya masa kyauta amma ba za ka dauki zakka da aka ce ka bawa fuqara'ul masaki shi ka bashi ko da miskini ne tunda yanzu in ka bashi zakka kamar wanda wuyi ne naka ka ƙara rige wa kanka inda yana neman kai masa dinki ka bashi zakka shi ma zai ji nauyi ya ce masa dinki kana ganin ka rage wa kanka wannan tambaye da zai maka to zaka baka ba matarka tun nauyin ta yana wuyanka iyayenka da kake ci da su baka ba su ba danka da yake karkashin ka kana ci da shi baka ba shi ba amma iyayen surkanka da ba karkashin ka suke ba wannan zaka iya ba su zakka zaka iya ba matar kaninka kaninka ba wanda yake cin gashin kansa yana da gidansa da sana'arsa ba yana cikin wadanda za su karbi zakka kana iya ba shi zakka saboda ba kai kike ci da shi ba
to ne ke ta mallan shi karamin likita ne kuma a likitanci akwai yanayin da ba a baiwa mara lafiya abinci amma idan ya farfado ya dawo cikin hayyacinsa ana iya ba shi abincin to yace shi kuma akwai wani mara lafiya da a tunaninsa ko kuma iya sanansa ya dawo hayyacinsa da ya nemi abinci sai ya baiwa iyalinsa izinin cewar su ba shi to yana kai abincin baki kuwa a ci na uku sai wato ya kwanta daga nan kuma ya rasu shine ke tabbai mallan shin dan Allah akwai laifi a kansa kuma akwai kafara ko diya
idan likita yayi aiki da ilimin da Allah ya bashi a iya fannin da ya karanta na aikin likita sai aka samu kuskure ko dai ba da magani ba daidai ba ko wajen yin operation ya kai abin nan ƙaryanka inda ba ne dace ba ko ya ba da magani fiye da yadda ake bukata bisa kuskure har abin da ya kai ga mutuwar wanda ake yi magani wato patient wanda zai yi kafara zai akwai diya da kafara diya tana akan akilarsa wato danginsa kafara kuma tana kansa saboda kisa ne na kuskure kisani da kuskure amma babu zunubi a kansa idan yayi aiki da ilimin da Allah ya bashi amma aka samu kuskure wajen ko ya rubuta maganin ba daidai ba ko ya bada ba daidai lokacin da ya kamata a bayar ba bisa kuskure to wannan yana karkashin kisan da aka yi bisa kuskure matukar ya an tabbatar da cewa wannan kuskuren nashi shine sanadiyar mutuwar shi wannan mara lafiya saboda haka akwai kafara a kansa akwai diya akan aƙilarsa wato danginsa masu cin gadansa amma da a ce bai san abun ba kawai karambani ya sa ya karambani har mutum ya mutu to yana da laifi a nan zunubi zai shigo sannan kuma waɗancan abubuwan na kafara da diya su ma za su zo
to ne ke tambaya ke cewa mallam shin halin dama ne ya kamata a dora akan na gwiwayen sallah ko kuma na hagu za a dora akan nidama saboda ya ga wani ya dora akan nidama sai ya gyara masa amma sai ya kafa masa hujjar cewa ya ji wani malami na cewa hagun za a dora akan nadama
bai ji daidai ba wataƙila dai ya ji ba daidai ba amma ba wani malami da zai ce za a yi sallah a dora hannun hagu akan nadama duk hadisan da suka zuce suke yadahul yumna ala al yusra nadama ake dora akan na hagu amma ba na hagu akan nadama ba malamin da yake malami ne zai gaya maka wannan sai dai wataƙila idan kunnansa ne ba ya ji ba daidai ba ko kuma dai wani dan gagaji ne ya kira kansa malami shi kuma ya fahimci ya yadda malami ne amma ba malamin da zai faɗa haka.
To ne ke ce mallam menene hukuncin wanda ya bude shafi a social media yake saka karatun alkur'ani na malamai daban-daban duk wato wai duk karatun da ya saka sai an masa hukunci a kansa cewar ya yi aiki da abin da ayar take karantawa ko kuma take jan hankali a kai?
Wannan ba haka ba ne shi kama ka da laifin abin da aka karantar da kai sawa'un ka sa a media ko baka sa a media ba yana nan duk abin da aka karantar da kai kake aiki da shi ko baka sa a media ba dai za ka ji karatu a ce maka Allah baya son abu kaza Allah yana son abu kaza kai abin da baya so ka ko ka kiyin abin da yace yana so kuma yana kuma ya wajabta babu shakka wannan ka dora akan media ko baka dora ba a za tambaye ka akan wannan sannan kuma abin da ya zama da mustahabbi ne ko ba wajibi ba dan an yi ubarni da shi baka yi ba ba a ce hadin me baka yi ba haka ne da a ce da malamai sai su daina marubutu sai su daina karatu ai ba duk malami yake iya aiki da duk abin da ya fada ba amma kuma wajibi ne ya aiki da abin da yake na hani ne an haramta ya guje abin da aka haramta abin da aka yi umarni da shi ya bi umarnin shi ba musamman idan na zamto na wajibi ne ko na farilla tamuruna nasu bil birri wa tansawna anfusakum lima taquluna ma la taf'alun wannan ba sai lalle wanda yake dora akan bidiya ba ko shi ma malami ko mai rubutawa ko mai karantarwa ko mai huduba dole ya aiki da abin da yake fada na umarni da hani sannan kuma shi ko wancan ko ya dora ko bai dora ba shi ma dole ne abinda aka gaya masa na umarni da hani ya aiki da shi so haka bai da alaka da ka dora ko ka dora ba in ka dora kana da ladan wanda ya amfana da abinda ka dora abinda aka ce na umarni aka yi aiki wani ya je a wajen ta hada sanadiyar dorawa ka yi aiki da shi kana da ladansa kana da kamashinsa
to ne ke cewa assalamu alaikum yana so malam ya warware masa wannan sabanin malamai a hadisin da ya magana akan mutumin da ya bar lokacin sallar la'asar ya wuce da gangan wasu na cewa aikin sa na ranar ya rushe wasu kuma sun ce aikin sa na shekara ya rushe yayin da wasu suke cewa aikin da ya taba yi na ibada tsawon rayuwar sa ya bace shi ke tambaye malam menene ingancin hadisin
aikin mutum gaba daya baya rushewa sai in yayi ridda kamar yarta din minku ba addinihi ومن يرتد منكم عن دينه فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ومن يرتد منكم عن دينه ويموت فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وندك يرد دقتكمك ويموت هنا كافري وأن نزوني أيك سكر روشي وأدونا للآخرة سواء إترد إتتك إترد إلمتك يموتكما بإداو مسلم شيبا kama sai ya mutu bai da musulunci ba inda zai yarda daga baya da musulunci to aikansa za su dawo hajjin sa da yayi kafin ya yarda ba ya yarda sannan ya da musulunci hajjin sa ta dawo amma in ya mutu bai dawo ba to ka aiki ayyukansa duk da sun rushe shine Allah ya ce fa mutu wa huwa kafirun kuma ya kufur bil imani faqad habita amalu shi duk wanda ya kafirce wa imani ayyukansa sun rushe saboda kafirci shi yake rusa ayyuka gaba daya shi yake rusa ayyuka gaba daya amma wannan hadisin man fatahu salatul asr faqad habita amalu hadisi ne sahihi yana cikin bukhari hadisin burayda ibn al-husayn malamai suka ce wasu sun ce ba aikin sa gaba daya yana nufin cikar ladan sa ya rushe ko kuma a ladan sa ya rushe duk da aikin yana nan sallar sa da zai yi tana nan amma kuma ladan da zai samu babu shi ya tafi kuma ana magana da yini ne ba wai da shekara gaba daya ba ana rufin yini daya ba shekara ba sati ba ballanta na kuma rayuwar sadaka
to sai ne ke tambayar cewa idan aka saki mace tana da goyen yaro kuma ita ba ta jini har sai ta yayi shin ya za ta yi iddarta
za ta yi iddarta bayan jinin ya dawo za ta yi iddar da jini ne duk matar da take tana yin jini wato tana al'ada aka sake ta to za ta yi idda ne da al'adarta والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء وانا شيء حكمت دم ما تدت كي الاده سواء الاده تنا زوا دوتا ني سو بيو كو سو دايا كو كو سنا زوا بايان وتا بي بيو اما دي تنا اي ذات جرا ونن ثلاثه قروء ان الله شي تجرا تجراو الاده اوكو كو صلكي اوكو وانا شيء حكمت وجه باتا الاده ني غبا دايا saboda kankanta bata fara ba kuma akai aure har aka sake ta bayan ta tare ko kuma a saboda shekaru ta daina al'ada ko kuma a saboda wata cuta da ta same ta al'ada ta yake ta daina yi to waɗannan su ne Allah subhanahu wataala ya ce za su yi idda a salasata ashur wato wallahi isna min al-mahid min nisaikum in tabtum fa iddatuhunna salasatu ashhur wallahi lam yahidna saboda duk wacce ba ta haila da wacce take an keba kauna daga yin haila ta to za ta yi wata uku ne wacce ba ta yi wanda kuma take da ciki aka sake ta to da zarar ta haihu ko daga sakin ta awa 1 ta ce ta bayan sakin ta haihu ta fita daga iddarta سنة أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ما ستكي أجلن واتو لوكة تنقم إدى سشيني سهيف أبن ليكي تكنسو سولاك إتوانا باوية تارين الآن أبني لك باوية تشلافية تيتي الآن تدين زوابا باوية كانت تأتي وكوسوفا الآن تشي لوكة تنزون تبعي بسي أجلات زو كما ينزو سنة دا فيلز سكيشا ينقايوي suma gunguna da ake ba su su sha al'adar ta dawo sai ta sha in tana gaggawa sai ta sha al'adar ta dawo ta yi idda da al'adar ta
to sai wannan yake tambaya cewar mutum ne ya auri mace tsawon shekara 5 bai dawo gida gurin matar ta sa ba salima dai dama bayan aka daura auren kawai sai dai ya aika mata da sakon kuɗi ko wani abu kitama bai taba mu'amalantar ta matsayin matar shi ba shine iyayen matar suke so a raba auren to shine ke tambayar mallam me matsayin wannan auren ya halatta a raba su ko ko za ta iya ci gaba da zama har ranar da zai dawo
auren su yana dan bai ba ya aika mata da saki ba ko an je gaban alkali alkali ya umarce shi ko ya saki ko alkali ya saka masa kuma idan har akwai cutuwa dama ai bai halatta mutun ya watsar da matar sa ya tafi bai kyale ta tsawon shekara 4 shi bai dawo ya rike ta a matsayin matarsa ba shi bai sake ta ba akwai cutarwa saboda ka in iyayenta suka ga da cutarwa ita ma kuma ta yadda cewa ba za ta ci gaba da zaman a matsayin matarsa ba shikenan suna ana iya umartar sa ya aika mata da saki kuma bai yi ba ana iya kaiwa gaban kotu kotu ta sa shi dole ya sake ta
to ne ke ta mallam ya halatta mutun yayi zikirin safiya da marece a gida ko kuma a halin da yake tafiya cikin abun hawan sa
ana ambatan Allah a duka wani yanayi allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi sauraka a tsaye mutun yake a zaune yake a kwance yake a tafiye yake duk zai yi ambatan Allah Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi annabi yana ambatan Allah a kowane yanayin sa sauraka a tafiye ko a zaune ko a tsaye ko a kwance tun yana iya ambatan Allah a ciki
to ne ke cewa mallam mahaifin su ne ya rasu to a da akwai kuɗi da ake suke so su biya masa bashi da ake bin sa amma ko ba su iya sa a biya masa bashin baki ɗaya ba sai suka ba wa ɗaya daga cikin su wannan kuɗin shi kuma sai yake kasuwanci da kuɗin yana juya ba tare da sanin gaba ɗaya ƴaƴan mahaifin nasu ba to sai yake cewa matan baban nasu guda biyu ne kuma shi wanda yake juya kuɗin yana wato dan ɗaya matar mahaifin nasu ne to sai yake bata wani abu daga cikin ribar da yake samu da wannan kuɗin su kuma sauran baya ba su shine ke tambayar mallam ya hukuncin wannan kasuwancin yake kuma ya matsayin kuɗin da aka bashi ajiya ya halatta ya amfani da su
baya dacewa mutumin da aka bashi ajiya ya rika juya kuɗin da aka bashi ajiya ba tare da sanin wanda ya bashi ajiya ba baya dacewa su ce haramun ne su makruhi ne kuɗin da aka baka ajiya to bai kamata ka juya su ba tare da sanin wanda ya baka ba a gurin wasu malamai suna ganin idan ka juya kuɗin da aka baka ajiya ba tare da sanin wanda ya baka ba to kuɗin da aka samu na riba na sani ba naka bane a wajen wasu malamai suna ga nasa ne kamar mutumin da zai kwaci kuɗin wani ne wato karbe kuɗin wani ta hanyar kwace kuma ya je kasuwanci in aka kama shi abinda ya samu na ribar wannan kuɗi zai dawo ga mai kuɗin ne ba shi zai rike ba wasu daga cikin malamai wannan shine ra'ayin su kamar Hanabila suna ganin wannan wasu kuma daga cikin malamai kamar Malikiya suna ganin tunda har shi zai dauki asara inda a ce da ya shiga kasuwanci da kuɗin nan an samu matsala to da shi ne zai dau asaran matsalar ba mai kuɗin da ya bashi ajiya ba suna ganin zai iya amfani da ribar saboda ka'idar da suke cewa al-kharaju bit-taman wato ana cin amfanin abu idan akwai lamunin sa akan mutum wato biyan sa yana kanka to zaka iya samu amfanin sa idan an akwai riba wasu kuma daga cikin malamai suka tsaya tsaki tsaka tsaki suka ce tunda kuɗin sa ne ya haifar da wannan ribar wato da a ce haka kawai dai ba zai samu ribar ba sai da yayi amfani da kuɗin sa na ribar ta samu to idan ya bayyana shi mai dukiyar aka bayyana cewa yayi kasuwanci da dukiya gashi kuma ya samu riba abu kaza to sai ya zo a ce to wanda ya juya dukiya irin wannan yayi aiki a cikin ta har aka samu kuɗi irin wannan me ya kamata a bashi wato ujratul bithl irin sa da yake kasuwanci da dukiya irin wannan aka samu riba nawa ya kamata a bashi za a bashi rabi ne za ba shi ɗaya bisa uku ne za ba shi ɗaya bisa hudu ne sai a kiyasta ga ƴan kasuwa da suka saba ba da kudin su ana juyawa nawa ake ba abinda aka al'ada ta gudanar ana ba shi ɗaya bisa uku na abinda aka samu na riba shi mai kudin a ba shi biyu bisa uku shikenan sai ce to kari ɗaya bisa uku shine naka biyu bisa uku kuma na mai kudin ne to muka dauki wannan ra'ayi na uku shi wancan tunda ya juya kudin duk da ba da izini ba to a bashi ujratul misl kamar na bashi kudin ne da ce ya juya da izini na nawa ya kamata in yi jejejeniya abinda yake a bisa ga al'ada ko yawanci ake mu'amala da shi ana daukar misali 1 bisa 3 ne to shikenan sai a bashi 1 bisa 3 sauran 2 bisa 3 kuma ya zama tare da wannan kudi na uwar kudin ne saboda haka ya kamata a yi amma tun farko kamata ya zama da izini aka yi ba tare da izini ba
sai yake ta shi kuma mallan shine yayi wa mahaifinsa laifin da har ya hassala mahaifin nasa ransa ya baci yayi masa duka to saboda bacin rayin wannan ne ya sai ladiyar rasuwar shi mahaifin nasa shine yake tambaye mallan me hukuncin wannan akan sa gashi shi bai samu dama ya nemi gafarar mahaifin nasa ba
to sai ya ci gaba da neman gafarar ubangiji kuma ya ci gaba da yin abin da zai kyautata wa mahaifinsa ta hanyar yi masa addu'o'i ko yaushe ya tuna da shi ya masa addu'a neman masa gafarar Allah subhanahu wataala neman masa rahmar ubangiji sannan idan wasu akwai wasu abubuwa da mahaifinsa zai ji dadi inda yana da rai idan yayi su to sai yayi su kamar ya kyautatawa waɗanda mahaifinsa yake son a kyautata musu yana da dangi ne yana da kanne ne ko yana da wasu wanda suke aminansa yake jin dadin a ce an kyautata musu sai ya ci gaba da kyautata musu kuma yana neman gafarar ubangiji aka je lahira wala Allah ubangiji ya sasanta tsakanin su
wani shi kuma yake cewa mallan menene hukuncin matar da ta yi sallah dauke da yaron da ya ba haya a cikin kunzugun da ke jikinsa shi sallar ta tayi
dai ba ya taba shi ta tufafin ta ba sallar sa tayi dan yayi ba haya a cikin pampers dinsa ko yayi fitsari a pampers dinsa tana dauke da shi wannan ba zai shafi sallar ta ba sai dai idan fitsarin ya taba rigarta ko zaninta to a ranar yake da bukatar a ce ta wanke in ta sani kar ta yi sallah da shi haka
to nake cewa mallan ko menene ingancin sallar su sakamakon kebewa zuwa ga musalla domin masallacin su yake sun takura musu da yin alƙunuti a dukkan salloli na kansu salawat yace tun watan satin ba har yanzu yace sun yi musu magana sai suke ce musu ai duk wanda ba zai iya ba kawai ya daina zuwa masallacin to shine su kuma suka koma musalla suke yi
kunutun nawazil da ake yi idan wani abu na musiba ya auko wa al'umma ko wasu suna cikin wani yanayi na bala'i ana roƙa Allah ya kawo musu dauki wasu na hannun misali wasu abokan gaba sun kama su ana yin addu'ar kunutun dan Allah ya sa a sako su ko wata annoba da ta sauka ake roƙon Allah ya yaye ta to wannan ana yin kunutu zuwa lokacin da annobar za ta dauke ko kuma bayan wata daya kamar yadda wasu suke gani in an yi wata daya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam qanata shahran annabi ya yi alkunutu da wata ce wata daya ba saboda haka idan aka yi wata daya ko abin ya dauke ko ba dauke ba sai a dakata ba zai tuyo a yi ta alkunutu ba kakkautawa ba musamman kunutun nawazil da ake yin ta salloli biyar a ce an shekara duk sallah da aka zo sai ayi alkunutu wannan ya saba ba taba ganin wannan a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko a aikin magabata saboda haka aka yi wata daya shikenan an yi duk addu'a da za a yi kuma sai a ci gaba da kuma addu'o'i na bayan sallah ne da aka yi ko bayan an kai azumi ko wasu munasaba dai da suke sai addu'o'i mutane sai su yi addu'o'i a daidai kun su a dakatar da alkunutu amma a ce tun September ake alkunutu har zuwa yanzu muna watan January na sabuwar shekara tun watan 9 tara 10 11 12 1 wata 5 ana alkunutu wannan babu inda aka same shi a sunna idan akwai takuruwa kuma mutane suna shan wahala suka koma suna yin sallar su kai wannan ba za a ga laifin su ba
to sai ke cewa mallan idan mata da miji za su yi sallar shin mata za ta iya tare da iqamar sannan kuma a wani guri ya kamata ta tsaya
babu iqama akan mata shi zai tare da iqamar sa sannan tana bayan sa ba ruwa za su yi ba
wani ke cewa mallan wanda ya ci bashi da niyyar zai biya amma kuma sai bai samu damar biya din ba har Allah ya masa rasuwa shi zai hana shi kwanciyar kabari
annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nafsul mu'minu mu'allaqatun bi daynihi hatta yuqda anhu ran mu'mini ana ratita ana dakatar da ita saboda zunubin sa sai an biya masa wannan ya daukan shiga wanda yake da ikon biya ko ya bar dukiyar da za a biya ko ya ci dukiyar ya ce ya ki biya har ya mutu ko kuma ya ce ya bar dukiyar da za a biya to wannan shine ake dakatar da rayansa ransa ba za a kai shi ga inda ake ni'imtar da rayukan mu'minai ba har sai an biya masa to ana shi shiga gurin da za a ni'imtar da shi ba wai azaba za a yi masa ba amma za a dakatar da shi ba zai shiga gurin ni'ima ba har sai an biya masa amma wanda ya ci bashi yana son zai biya sannan kuma Allah ya karbi ransa bai samu abin biya ba kuma bai bar abin da za a biya masa ba ko wanda za su biya masa to ina ba a cewa shi ma zai ci gaba da zama a nan har abada saboda Allah subhanahu wataala annabi yana cewa wanda duk ya ci bashi yana nufin ya biya bai samu ya bi addallahu an Allah zai biya masa sannan Allah yana cewa in kana zu usratin fa nazaratu ila maisara in ya zanto wato cikin wanda yake cikin matsatsi to a jinkirta masa sannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha shi ya riga ya rasu ba wai dan ya ki biya ba saboda bai samu abin biya ba kuma ya riga ya rasu kuma a dora masa alhakin cewa ya ci bashi ya ki biya wannan duka akwai sauki a cikin gaskiya
to sai ne ke tambaya cewa hukuncin zama da mai yawan maganar mutane kuma baya maganar a garin irin sai idan ba sana shin ya lata mutun ya bar wajen sa yayin da ya fara irin waɗannan zantuka
a idan ban in dai aka zauna gurin da ake saban Allah kai ba za ka iya hana saban ba arina ba kuma to baya halatta ka ci gaba da zama fala taqulu ma hum hatta yakhudu fi hadithin ghairi fala taqulu ma hum innaka idhan mithluhum kar ku zauna inda suke sai sun canza magana sun yi wanda ba ta laifi ba kuma ka zauna to kana kai ma ka zama kamar su saboda ka in dai guri ana sabawa Allah kana da ikon da zaka hana to ka hana in baka da ikon da zaka hana kuma ba za a daina ba to ka canza guri in ba haka ba to kai da waɗanda suke duk tafiya kuda
to sai shi kuma yake tambaya malam menene matsayin albashin mace ma'aikaciya mai aure a wurin mijinta bayan yana soke nauyin sa duk wanda yake kansa matsayin sa na mijin nata
albashinta ne koda yana soke nauyin sa wannan baya nuna cewa kuma in ta samu wani abu na albashi nasa ne ko tare za su ci sai dai idan akwai wata yarjejeniya tsakanin su kafin ta fara aiki ce to kinga aikin nan da zaki fara zan barki amma kin san cewa ni ma zan dan takuru akwai wasu abubuwa da zan bukata a dalilin aikin nan naki zan hakura akwai wasu abubuwa watakila yaran mu za su bukata a dalilin aikin nan naki zan takuru su ma za su takuru saboda haka in kin yarda za ki riƙa yin kaza in kin ɗauki albashi to ni kuma zan barki ki je ki aikin nan ba tare da matsala ba ce ta yarda za ta riƙa sayin gas duk wata za ta sayi gas ko duk sanda ya kare za ta saya ko kuwa an zo biyan kudin haya in gidan haya suke za ta biya 30% ko za ta biya 25% ita ma za ta ba da wannan akan wannan yarjejeniya suka yi to al-muslimuna ala shurutihim yace duk sharadin da musulmi suka yi yarjejeniya da shi ba sharadin da ya saba wa dokar Allah ba shikenan to anan wajibi ne ta cika alkawari ta riƙa yin wannan abin da ta daukar wa kanta Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud duk wani yarjejeniya da aka kulla Allah ya ce ya ku wanda suka yi imani ku cika wannan yarjejeniya in ba haka ba kawai ya bata ta yi aiki shikenan ba wani abu da suka kulla to nata ne in ta ga dama ta masa ihsani to wannan ta yi wa kanta ta taimaka masa in kuma ta ga ba za ta bashi komai ba to ba ya da ikon da zai kwata daga hannunta
sai wannan yake da yake cewa malam yana zaune da wani yaron shagon sa ne tare da yarjejeniyar cewa zai sallabe shi bisa ga shekarun da suka yi yarjejeniyar da shi to sai gane cewa yaron yana cutar sa inda ya sanya shi asarar kudade masu yawa amma duba da yadda waɗannan kudade suka yi yawa shine ya fada wa iyayen yaron cewa ya kuma nuna musu shaida amma sai iyayen suka goyi bayan shi yaron ya ce ya bar shi da Allah saboda koda ya dau mataki ba yadda zai yi kudin sa su fito shi ne ke tambaya malam shin yanzu zai biya shi wannan haƙƙin nasa da suka yi yarjejeniya akai ne ko kuwa abin da ya dauka nasa na haramu ya je da shi sai a kiyama
to inda har ya tabbatar cewa ya kare yarjejeniya ya ci amanar sa ai babu magana shi kuma ya ce ya biya shi wani haƙƙin sa dama sun yarjejeniya ne akan zai zauna tare da shi bisa ga amana zai rike masa amanar sa zai kiyaye masa dukiyar sa kuma bai yi ba agan bai yi ba to babu kuma maganar shi ba ya ce cika masana su sharadin ya kariya rijijeniya shikenan ya kariya abinda suka yi rijijeniya akan sa ba maganar cewa sai ya dole ya bashi
sai ne kace mallam menene hukuncin yi wa jariri da bai wuce kwana 40 ba shayi shin ya inganta cewar koyi da yahudawa ne yin haka
a ba wani magana koyi da yahudawa shi ba ce kada yaro ai masa jariri ba sai ya kai shekara kaza babu wani hadisi da ya kayyade shekarun shayi abinda dai ake so ai masa ai masa shayi kafin ya kai matsayin da zai zama a lokacin yi masa shayin zai zama akwai takuruwa akwai sashi a cikin kunya da larura da waye ai masa tun yana karami saboda koda daga haihuwarsa asibiti kafin ma a baro asibiti akai masa shikenan ba wani abu ba inda aka ce an yi shayi a lokacin an yi laifi
to shi kuma yake tambaya cewar yana yin sallar nafila ne mai raka'a biyu duk sanda ya sallama idan zai saki tada kabbara mallan sai ya yi du'a istiftar ne ko kuwa safarkon da ya fara ta sallar yayi
idan sallah ce wacce ke misali zai tsiyamul layli yamul layli kaga yana fara tun daga raka'a biyu ce zai yi uku zai yi abinnan raka'a uku zai yi ko raka'a abinnan zai yi ko raka'a biyar zai yi ko bakwai ko tara ko 11 ko 13 duk a matsayin sallah ce guda ɗaya ita ce qiyamul layli to in ya tashi yayi in yayi na farko wasu suna ganin duka wannan sallah ce guda ɗaya sunanta qiyamul layli in yayi du'aul istiftah a na farko ba sai ya maimaita ba duk sanda ya tashi raka'a ta biyu ba sai ya maimaita ba wasu kuma suka ga kamar kowace sallah zaman kanta take amma dai ni na fi ganin cewa sallah ce abin da kamar sallah mai raka'a hudu ko sallah mai raka'a uku aga ba duk sashi ba sai an saki maimaita salatu du'aul istiftah domin wahida ce wato wani abu ne wanda yake cure guda daya to haka nan qiyamul layli ita ma sallah ce take cure guda daya sunanta qiyamul layli ko mu ce sallar tarawih ba duka raka'a ta biyu sai yayi du'aul istiftah ba dole bane
to sai shi kuma yake tambaya cewar shin ya halatta mutum ya bada hayar fili domin yin party na biki da ake irin na wannan zamanin shin kuma idan ya amfani da dukiyar wajen ci da iyalinsa yaya wannan dukiyar haram ce ko kuwa halal
idan waɗanda za su yi party ne sun cewa ba sabon Allah za su yi a gurin ba za su haɗu ne mata iya junan su su haɗu su ci abinci a tukila a samu ma wata mai wa'azi ta dan yi kalmomi haka na jan hankali na tunatarwa babu komai ba in ya san cewa waɗannan daga take-taken su da yadda ya gan su tsarin su waɗannan za a yi abin da Allah baya so za a saba wa Allah za a haɗu maza da mata a cakudu to baya halatta ya ba su wuri su yi wannan sabon Allah duk wanda ya bada wani abu nashi aka yi sabon Allah yana sani to yana da laifi yana da kamasho duk abin da aka yi a gurin mara kyau yana da kamasho kamar yadda in aka yi abu mai kyau yana da kamasho shi ma a ciki Allah yana cewa wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan ku taimaka wa junanku amma alal birri akan abin da yake alkhairi ne biyayya ne ga Allah wattaqwa kiyaye dokokin Allah ne abin da akwai kiyaye dokar Allah a ciki to ku taimaki junanku amma abin da duk yake akwai isim akwai saban Allah a ciki to kan ku taimaka junanku don haka to wanda zai kama zai gina wurin abin da event center ko samar da wani kango da kayan zama ko kayan abin nan tarurruka sannan ana shiga ana taro wanda ya saba wa Allah a ciki to duk taron da aka yi sabon Allah aka yi abin da Allah da manzansa ba sa so to yana da kamashin wannan abin da aka yi kuma kudin da yake samu ta wannan hanya haramun ne duk kudin da za a same shi ta hanyar sabon Allah haramun ne mutum ya ci shi
to sai mai tambaya na gaba shi kuma yake cewa mallan ya halatta mutum yayi sallah da wata tufa mai dauke da hoton cartoon kuma idan yayi sallar ya sallar sa take
makaruhi ne mutum yayi sallah da abin da zai rika dauke hankalinsa ko hoto ne ko zane ne duk wani abu da mutum zai sallah da shi a cikin sa zai rika dauke hankalinsa makaruhi ne don zai rage masa khushu'i annabi ya an bashi wata riga zane ne a cikin ta layi ne haka a cikin ta ba ma zanen katun ko wani abu ba amma da yayi sallar ya ga wannan layin ya dan ja hankalinsa ko yana neman ya ja hankalinsa da bai cire ta yace a mayarwar mai ita a bayan wanda babu layi a cikin ta to bari kuma zanen katun saboda makaruhi ne ba zai lalata sallarsa ba amma zai rage ladan sallar nashi
kine kice mallam shi bai tashi a gaban iyayensa ba ya girma ne wajen yayin mahaifiyarsa yanzu matsalar ita ce yana son aure har an kai kudin auren matan shekarar da ta gabata to yanzu yace shi dan uwan mahaifiyarsa sai ya dawo yace ai sai dai ya kula da yarinyar saboda an yi masa dubar cewa idan suka yi aure ba za su samu arziki ba to shine shi kuma yace masa ai ya yadda hakan zai aure ta tunda babu wanda ya san gaiba sai Allah ya nuna masa cewa shi bai imani da abin da suke faɗa ba shine ke tambaye mallam menene mafita idan suka dage akan hakan
haka ya dace dage akan haka su yi auren su dan Allah ya kunyata su waɗannan da suke cewa kaza 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 duk wanda zai je gun dan duba mai duba ya gaya masa wani abu na gaibu wannan kafirci ne kafirci ne Nabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man atakahina aw arrafa fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad Nabi ce duk wanda ya je boka ko dan duba ya gaskata maganar da ya faɗa masa Nabi ya ce ya kafirce abin da aka saukarwa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine alqur'ani alqur'ani yace kul la ya'lamu ma fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah kace duk wanda ke sama da ƙasa ba wanda ya san gaibu sai Allah to kai kace gurin wani boka ko dan duba ya ce maka ga wanda zaka kasance tare da shi zaka yi arziki ko wanda zaka aura ba zaka yi arziki ba ya yarda to ne ya kare ta alqur'ani saboda ka kai abin da ya dace ma kai shine ka dage akan sai an yi wannan aure ka ƙara gaskata Allah da manzansa shi kuma Allah subhanahu wataala ya kunyata shi a cikin wannan kai masa wa'azi ka ja hankalinsa kan cewa imani da gaibu abin da imani da boka ko dan duba akan abin da yake baka labari da shi na gaibu shiga hurumin Allah ne kuma kafirci ne bai halatta ba
ke sai ke ce mallam ko kuma take cewa ita ta kasance da ita da mijinta suna zaman lafiya sosai kuma yana kyautata mata to mallam sai ya kasance shi baya kula da addininsa kuma ita ba ta jin dadin hakan shi take neman mafita da kuma karin bayani
to matukar da yana sallah koda kuwa baya yin ta cikin jami'i ko yana makara a yin ta wannan kai ka tattara bi da shi ci gaba da yi masa jattajen hankali da nasiha da wa'azi ila Allah ya dawo da shi cikin hanya ba daidaiciya wannan ba shi zai wajabta ta rabu da shi ba amma in ya zanto baya sallah kwata-kwata kwata-kwata baya sallah to wannan baya halatta ta ci gaba da mazici duk mijin da baya sallah wannan musuluncinsa akwai ayat tambaya akan ta babu wani abu da sahabbai da tabi'ai suka yi ijma'i akan kafirci barinsa sai sallah sun yi ijma'i akan duk wanda baya sallah kafiri ne to kaga bai halatta mace ta zauna da mijin da yake kafiri ba kamar yadda miji bai halatta ya zauna da matar da ba ta sallah ba kwata-kwata amma in yana yi amma ya tahawun yana dan wasa da sallar ko baya sallah na cikin jama'a sai shi kadai wannan bai kai a raba aure a saboda shi ba amma dai a ci gaba da nasiha da jan hankali wataƙila kaga mutum ya dawo kuma a hayyacinsa
to ne ke cewa shi kuma menene hukuncin sayan shiya na kamfani ko kuma na banki sannan kuma wata irin shiya ce ya kamata a ce musulmi ya saya
to shiya ta banki ita kamfani sharadi biyu ne kawai ya kamata mutum ya kiyaye na farko ya san cewa duk abin da kamfanin yake ta'amuli da shi na saye da sayarwa yana ta'amuli ne da abubuwan da shari'a ta yarda da su ba ya rika sayar da abin da shari'a ta haramta sayar da shi ba ko ta'amuli da shi ce kamfani ne amma yana ta'amuli da kamfanonin giya yana ta'amuli da kamfanonin caca yana ta'amuli da kamfanonin riba da sauransu wanda ba halatta mutum ya sayi shi wannan kamfani duk abin da aka yi na laifi shi ya bayar da shi a ciki sannan sharadi na biyu ya zanto kamfanin baya daukan kudin sa ya saka a cikin bankunan riba dan ya samu ribar da zai toshe wata asarar da za ta same shi to kamfanonin da suke daukan kudaden su sai su yi depositin din su a cikin wasu account na kamfano na bankuna saboda ribar da za su samu ita kuma ta toshe musu wasu asarar da za su samu cikin kasuwancin su to wannan shi ma baya halatta saboda ka in kamfanin da zaka yi mu'amala da shi ba irin wanda yake wannan abubuwa guda biyu bane ya halatta kai mu'amala da shi wacce shi ya kamata ka sai wannan kuma ya rage da kai zabinka wataƙila kasuwancin da kake ga ana yi wannan matukar da ya halal ne ya halatta ka saya in kaga kuma bai maka ba saboda kai baka son ka shiga cikin harkar kasuwanci na gwal misali ko ana kasuwancin kayan abinci kai ka kusan kasuwancin motoci ko wani abu wannan kuma duk zabinka ne amma dai musulmi dole ya kiyaye kai ya shiga kamfanin dukan da suke hadar abubuwan da suke na haram ko kuma waɗanda suke daukan kuɗin kamfanin su zuba a cikin banki na riba saboda a samu kuɗin ruwa ya hau su toshe wasu asarori da suka yi a cikin kamfanin su wanda baya halatta banki kam in ya zama banki ne na musulunci wanda ya halatta ka sai shi yasa amma in banki ne conventional bank bankin da yake ta'amuli da riba wannan baya halatta ka sai shi yasa
kuma Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan mako sai kuma za ku yi kuma da naku sakonnin tambayoyin ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar 0703-6-4-1-5-5 ko kuma cikin adireshin email na fatuwarrahma@yahoo.com da kuma shafin fatuwarrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Tamar da yin shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Fani Umar Jalim OON babban malami a tsangarin nazarin shari'a da addini musulunci ta jami'ar Baro da ke nan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin, Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.